subhanahu wa ta'ala da ya halice mu, ya kamata kowa ya san irin rayuwar shi, mene wane ne masoyin shi, wane ne maƙiyin shi, domin ya samu falahi, ya samu najahi, ya samu aljanna Allah. Sai ka san wane ne masoyinka. In an ce masoyi shi ne wanda yake jan ka, kaki kaso sai ya kai ka aljanna. In an ce maƙiyi shi ne wanda yake jan ka, kaki kaso sai ya kai ka wuta. Daga cikin maƙiya waɗanda suke tare da mu abubuwa guda hudu, ala inni buritu bi arba'in yarminani binubilin an kawsin lahun nadariru, ya ce iblisu wa duniya wa nafsi wal hawa. Abubuwan nan guda hudu, da iblis, da duniya, da ranka, da san zuciya, su ne suke jan ka, kaki kaso sai sun kai ka wuta. Kaki kaso kullum ko kowa kuke da kai da su. Babban nasu shi ne iblis, shi ne shaidan, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana tun lokacin da Allah ya halicci annabi Adam a cikin aljanna, iblis yana ciki tare da mala'iku suna bautar Allah. Amma dan hasada da keta, dan nuna kutulci, tun a lokacin ya batar da babanmu annabi Adam, Allah ya sa annabi Adam ya riga mankatar da wata kalma, ya roƙi Ubangiji shi, Allah ya amshi tubar shi. Tun a wannan lokacin da aka halice shi, Allah yake ce mishi, ya Adam, iblis din wannan dan adurunka ne, maƙiyinka ne, da kai da matarka, da zuriyarku gaba ɗaya maƙiyinku ne. To saboda haka ya Adam, maƙiyinka ne, da kai da matarka, ka yi hankali ka iya fitar da ku daga cikin aljannan nan. Kuma hataman sai da ya sababin da ya fito da babanmu annabi Adam daga cikin aljanna, aka jefo shi duniya. A lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce usjudu li Adam, ku yi sujada ga Adam, iblis ya kiya ya ce la asjud, wanda ya yi sujada da shi, gare shi, saboda ya Allah ka halicce shi da baƙalla, ka mai amo, ni ba ka halicce shi da wuta, wuta ba haske ce, hasada da kwagoro, da nuna jiji da kai, da nuna shi ya yi ƙarni shi, da girman kai. Allah ya ce na sa ka kakiya, fa khuruj minha fa innaka rajim, ka fita daga cikin aljannan nan, kai tsinanne ne, la'antacce. Allah ya tsine mai, ya la'ance shi, ya fitar shi daga cikin aljanna. Iblis ya san Allah alƙawarin shi gaskiya ne, sai ya ce ya Ubangiji, ya Ubangiji, ina roƙonka ka dakatar da ni har ranar ƙarshe, kar ka kashe ni. A lokacin Allah ya bashi amsa cewa an dakatar da kai har ranar ƙarshe, ya ce ya Allah, don girmanka wannan, saboda shi mutum aka tsine mun, aka wulaƙantar da ni, aka fitar da ni daga ni'ima, ni ku zan bi shi da shi da zuriyar shi ɗaya, duk sai na hallaka su, ba ni ɗaya ba zan shiga wutar sai na samu mabiya. Saboda haka shaidan ya zama to farkon maƙiyi a gare mu, shin kai ka dubi rayuwarka ya ɗan Adam, kai ka ɗauki shaidan farkon maƙiyi, ko ku ka ɗauke shi aboki? Abubuwanka wa kake kai ma shawara, mu'amalarka wa kake kai ma shawara, zamantakewarka, aurenka, zama da iyali, tarbiyyar ɗiyanka wa kake ba shawara? Mutanen kirki, sahihai, ko ko shaidan kake ba shawara? Duk abin da ya gaya ma sai ka afka. Shin lalle mun ɗauki shaidan maƙiyi, randa shi shaidan ya ɗauke mu maƙiya, yake bin mu dare da rana, sai ya batar da mu ya kai mu wuta? Ko ko mun ɗauke shi aboki? Wannan amsar kowa zai ba kanshi da kanshi. Shaidan an yi ruwaya cewa babbar taskar shi tana busa ruwa da kujerar shi, inda yake wani mahaluki bai isa bai je wurin. Manya-manyan shaidanu suna kamawa, suna girmiyar da mutane, suna kashe su. Shi yasa wasu malumai suke ga cewa wannan guri da ake cewa triangle de Bermud, wannan zawiya musallata na cikin wajen Amurka, cikin ruwan nan, inda har yau babu wanda ya kusanci ruwa gurin, ko jirgin sama, ko jirgin ƙasa, ko da wucewa sai ya ɓace a rasa inda yake. Duk kwankwantan masu ilimi sun rasa menene a wurin, wasu malumai suke ga kamar taskar shaidan ce. Allahu a'lam. Annan dai yake, ko da yaushe yake taro ya tattara mutanen shi, da wani da wani da wani a duniya, sun ka gare ku, ku je maza, sai an batar da su. Shaidan yana da mataki mataki, ya ƴan uwa musulmi, zai iya binka ba a lokaci guda ba, zai tsara ma abu, zai sa ka hanya ƴar ƙanƙanuwa, sai bari, sai bayan shekaru ya zo ya ƙara maka guda, sai bayan shekaru ya zo ya ƙara maka guda, sai ka ganka ɗungungun ka kafurta. saboda haka idan kana so ka rike sallar farilla a lokaci sai ka rike sallar nafilfiloli in kana so ka rike nafilfiloli a lokaci wanda aka ce to ka rike sallolin da ake yi in kana so ka rike azumin ramadan ka rike wasu azumummuka kamun wannan domin duk matakan shi daga kadan kadan yake farawa dan ya bata gaba masu ilimi dukiya suke cewa idan kana so ka tattara kudi ka rike canji banyan kudi da kansu za su tsaya saboda haka ya dan uwa musulmi matakan shi dan guda uku ne wanda daga nan Allah subhanahu wataala ya gaya mana su a cikin alqur'ani daga nan yake bi gulgudan yanda kake gulgudan yanda zai batar da kai in kai mai san addini ne to a cikin addinin zai zo ya batar da kai in kai dan kasuwa ne a cikin kasuwancin zai zo ya batar da kai in kai ma'aikacin gwamnati ne a cikin aikin gwamnatin zai zo ya batar da kai duk aikin da kake sai kai matakan kokarin kashe dan ya batar da kai a cikin su iya da matakai guda uku mataki na farko kamar yanda Allah subhanahu wataala yake gaya mana a cikin aya ta farko Allah yace ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku mutane ku ci daga abin da ke cikin kasa halal ne tsarkakeke hadda ku bi kawace kawace na shaytan kenan shaytan iya biyo muna a cikin abinci da abin sha saboda haka sai mu yi hankali abincin da zaka sa a bakinka zai shiga cikin cikinka kada ka kuskura haramun ka shiga cikin cikinka annabi sallallahu alaihi wasallama yace ayyul lahamin nabata min haramin fannar awladihi din naman da ya tsuro a cikinka daga haram wuta ita ita cancanta ne shi kai hankali ya dan uwa musulmi abinda zaka ci da kanka duk abinda zai shiga makwangoranka ya huce da duk abinda zai sha zaka sha ya kasance halal ne abinda zaka ci da matarka ya kasance halal ne abinda zaka ci da ɗiyanka kada ka kuskura ka dinga tura musu dukiya ta haram ka dinga tura musu abinci na haram ka sa su mugun hali ka babbaka su nas'alullahi salamu wal afiya abu na farko kenan wajen abincin da muke ci da wajen abin da muke sha shedan yana nan ya dage sai ya halaka da mu saboda haka kowa yayi hankali da abin da zai shiga cikin bakin shi ko da abu aka kawo na rabo aka aice ka mun araba ka dan taba to ka ci haram domin na jama'a ne gaba daya ba naka bane da yawa akan kawo abu na rabo da za a raba ma jama'a sai ga wani yana dan tabawa naka ne ka zuba ma cikin cikin ka haram saboda haka duk abin da zai huce baki ya goma kokoro ya shiga ciki ka tabbatar da halaka ne Umar ibn Abdul Aziz ya shake dan shi dan kankannan saboda ya dauki dabino daya na zakata mun araba sai da idanuwan yaron suka hudo dabino ya baigo shi da kalli saboda in ya ci dabino wannan dabino haramun ne bai so ya ci da dan shi ba da abu haramun da haula wala quwwata illa billah abubuwa mataki na biyu wanda shaytan yake biyo mana da shi inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kafa ya ku wadanda kai imani ku shiga cikin sil ana ne zaman lafiya zaman takewa ta lafiya istiqrar ga baki ɗayan ku tabbatar akan zaman lafiya la darara wala darar ba cuta suwa kada ka kuskura ka cuci dan uwanka sai Allah ya biyo da ayar Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi kawace-kawacen shaytan a wannan aya Allah yana nuna mana cewa dangane da zaman lafiya da mu'amala mai kyau shaytan yana zawwa yana kakkawata muku abubuwa kala-kala yanzu aka kawo to kana zagi yan uwa su ma komai ba makwabcinka a kasuwa ka zazzage shi kamar sihiri kamar kaza mai ma komai ba makwabcinka a gurin aiki ko ka huto kana zagin gwamnatin da take ikon ku alhali Allah ya ganka ya gan shi ya bashi ya hana ka abun a hannun Allah yake wani malami daga cikin salaf yake cewa da ina da addu'a daya wanda na san za a karba da shugaba na zan ma bana ma kaina ba saboda in na ma kaina ni kadai abun zai amfana amma in na ba shugaba na gaba ɗaya al'umma za ta gyaru ashe shi wa gabanu addu'a ake musu ta kirki Allah ya shirye su Allah ya sa su kan hanya ta kirki sun ki sun so su biyo hanyar da shi Allah yake so kar shaytan ya kawata mu kawace-kawace mu shiga rigingimu da mutane wanda ba mu da wuce a kansu kuduwa ta shaytan ne insha Allah abu biyu kenan wannan ayoyin wannan ni'imar guda biyu ku sani da ta zaman lahiya da ta abinci Allah subhanahu wataala da ya ba Qurayshawa su a Makka sai da ya tuna musu yana musu gorinta cewa su bautata mishi Allah ya ce fal ya'budu rabb hadzal bayt su bauta ma ubangijin wannan ɗakin me yasa alladhi at'amahu min ju'in wa amalahu min khawf shine ya ciyar da su da abinci ya amintar da su da tsoro masu ilimi suke cewa ko kafirar hukuma ce idan ta ciyar da ɗan ƙasarta da abinci ta amintar da su daga tsoro security to ta zama lafiya saboda haka ba namu bane mu tarokon Allah ya tabbatar mana abinci da security a cikin ƙasa wannan shine na biyu abu na uku daga cikin khutuwatin shaytan yanda Allah subhanahu wataala yake ce mana ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattabi'u khutuwatin shaytan kashe da ku kada ku buka wace kawace na shaytan hanyoyi na shaytan wa man yattabi'u khutuwatin shaytan duk wanda ya kuskure ya bi hanyoyin shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha wal munkar shaytan yana umurtar ku ne da alfasha da mugun aiki annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana inji Abu Huraira inji hadisi ibn Abdullah ibn Mas'ud annabi yace yayi kurtu sak sai yace wannan ita ce hanyar Allah kuma yayi wasu kurtu a dama da hagu yace wannan hanyoyi ne na shaytan sune kawace kawace na shaytan a bisa kowace hanya akwai shaytan yana kira a kansu kutuwa wala ta ya'muru bil fasha yana umurnaku da al fasha da mugun aiki zinubi na shawaice shawaice shawa zama da mata halwa da mata ma khalal rajul bi imra'atin illa kana shaytanu thalithuhum annabi yace da dai mutum bai taba kaita ba su birar da shi da wata mace wanda ba muharrama shi ba sai shaytan ya zo shine na uku suna tare ko da a cikin misali ne ko a cikin asansar ne in dai ku biran ne shaytan ne na uku ku saboda haka kawace kawacen shaytan ne Allah da ya tashi haramta zina sai ya haramta tun daga farkon abinda yake kaiwa ga ita wala taqrabu zina kada ku kusanci zina mijinki kusanta zina wata gaisuwa wata rungumar ta wani zance mai dadi shi Allah ya hana dan karku kai can saboda wannan ne matakin shaytan a babu komai zai rada ma gaisa da ita ai rashin gaisa da mata kauyanci ne mutanen da ne in dai Allah ya ce kalmi gara mu zauna kauyawa ba ma gaisa ba da su wannan shine a gaisa da ita kai mata ziyara mi kinka ce ya kai bawan Allah wannan khutuwat ne na shaytan kawace kawacen shaytan ne kamun dan lokaci sai ka shikenan ka afka wal munkar da mugun aiki da kadan kadan yake fara ma sai ya same ka a can ya gama da kai nasallahu salamu alafiya ya kamata ya ɗan uwan musulmi kowa ya tambayi kanshi kamar yanda Allah subhanahu wataala yace lalle shaytan makiyin mu ne shin mu mun kama shi makiyin ko ku mun kama shi ba makiyi tabbas kai ka yarda shaytan makiyin ka ne ko ku shawarar ka kai kake shi kake kai ma akwai hanya guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suka daidaita ta da hadisi da aya wanda su ne idan ka matsa da yin su Allah zai raba ka da kutuwa ta shaytan hanya ta farko ita ce al-isti'aza ka dinga yawan a'udhu billahi minash shaytanir rajim yawan a'udhu billahi minash shaytanir rajim ko da wani abu ya fuzge ku wannan na zakat insha Allah yace na zakat na shaytan ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'in billah kai ta ce wa a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kaji addu'a ta biyu dukkan wannan ta'awuziya ce ka dinga neman tsari domin kai baka isa baka tsare kanka daga shaytan mugun kullun shi babu wanda yasa yace shi ya dukkan shaytan shi da kanshi Allah subhanahu wataala ta yi mana a cikin Qur'ani illa ibadaka minhumul mukhlasin la ba mukhlasin ba sai bayinka Allah wanda kai ka tsare su ba mukhlasin ba wanda suka tsare kansu a mukhlasin wanda kai Allah ka tsare shi saboda haka ba mu yi saba sai da roƙon Allah sai da neman tsare ga Allah subhanahu wataala abu na biyu shine zikrullah yawaita ambatan Allah subhanahu wataala ya dan uwa musulmi
annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mana barnabij na rayuwa program tun daga tashinka daga barci daga ka tashi daga barci ga addu'ar da zaka yi idan zaka shiga ban daki ga addu'ar da zaka yi idan zaka hudo ga addu'ar da zaka yi in zaka sa takalminka ga addu'ar da zaka yi ka sa ta dama in zaka sa rigarka ga yanda zaka sa sabon riga ka samu ga addu'ar da zaka yi in zaka hudo da gidanka ga addu'ar da zaka yi in ka hudo kasuwarka ga addu'ar da zaka yi kowanne an koya mana hamma in kai ga abin da zaka ce atisha in kai ga abin da zaka ce kakka zaman to haka nan kawai ba san komai ba wani yaro dan karami dan makaranta baban shi atisha bai sani ba sai zo ce baban fadin wadi fadin wadi yace ni zan ce fadin wadi wannan ya zama abin kunya baban ya wadi abin da ake cewa in an yi atisha shi ma na kusan shi yaron ya fadi mishi fadin wadi kada ka zaman to haka nan ya dan uwa musulmi duk abin da zaka yi da yanda musulunci ya koya ma idan ka komo gidanka shiga gidanka ga yanda zaka shiga kwanci da daraja yanda zaka shiga ya zaka kwanta to shine magana ta ƙarshe na kwanci da dare lokacin da zaka kwanta barci da dare annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana cikin ramadan ya daura Abu Huraira gadin zakka da dare sai wani barawo ya zo Abu Huraira ya kama shi sai barawon ya ce mishi ka sake ni dan Allah ka sake ni Abu Huraira ya ce sai na kai ka gurma a cikin Allah ka sake ni wallahi ban ni da kaza ban ya ba shi tausayi sai ya sake shi da safe da aka zo sallar asuba sai annabi ya kalli Abu Huraira sai ya ce ma da fa'alta bi asirakal bariha me kai da barawon naka na jiya annabi ya an gaya mai Jibril ya gaya mai ya ce ya rasulullah tausayi ya bani ya ce kaza sai na sake shi ya ce kyale shi amma dawowa zai Abu Huraira ya ce tunda ya ce dawo annabi ya ce dawo zai na san sai ya dawo sai na ƙara sa ido a mangazai da dare kuma sai gashi ya dawo Abu Huraira ya zo ya tamke shi na biyu ya ce mai dan Allah daga yau da ban ƙara komowa ni mai haja mai iya gare ni kaza kaza Abu Huraira aka ba shi tausayi ya sake shi aka zo sallar asuba annabi ya ce yaya kai da dan kasan ka da jiya ya ce ya rasulullah yayi ta mun magiya ya bani tausayi na sake shi ya ce ya ka sake shi amma dawowa zai na uku Abu Huraira ya ce na ƙara tsarewa sai gashi ya dawo da tsakar dare na kama shi na ce mai yau kuma babu saurarawa sai na kai ka gurin manzon Allah ya ce to haka ne shi kenan yanzu zan koya ma wasu kalmomi in ka yi su da dare in zaka kwanta shedan bai ya kusantarka Allah yana tsare da kai har sahi ya ce ni ce sai ya gaya mishi ya ce in zaka kwanta ka karanta ayatul kursi ko da yaushe kaje barci ka karanta ayatul kursi kafin ka kwanta da safe da aka zo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Abu Huraira yaya kai ne dan kasan ka na jiya ya ce ya rasulullah za'ama ya karyata ya bani wani bayani a jin shi wani na ce zan zo in tambaye ka ya ce in na karanta shedan ba zai kusance ni ba har sahiya ta yi ya ce ni ya baka ya ce in dinga karanta kullum ayatul kursi kafin in yi barci annabi ya ce mishi laqad sadaqaka wa huwa kadhub anan dai ya maka gaskiya amma shi makaryaci ne a wannan gurin ya maka gaskiya barawo ne ya koya mishi dan kasan ashe shedin ne sai annabi ya ce ya Abu Huraira ka san wane ne kake jayayya da shi tsawon kwana uku ya ce ban sani ba ya rasulullah ya ce shedin ne amma anan ya maka gaskiya to wannan wukaya ta uku ita ce duk ko da yaushe kaje zaka yi barci kai addu'o'i ka karanta ayatul kursi ibadallah inna allaha ya'muru